نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادواء ونمسلاة شمي البركة وصلاة شمي واللغة أنا تشكين غلون بوشي أولا يمتشي من البركة نجوماء يو أشرين دعوكو غوثر رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1436 wanda kuma yazo daidai da 10 ga watan 7 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi ga tambayoyi gabanin mu fara karatu za mu ansa in kadan daga cikin su. To wannan yana tambaya cewa meye matsayin naman da aka da boka ya ba da umarni a yanka a yi sadaka da shi, to ina matsayin cin wannan naman ko biyar da ake da wannan naman? To dukkan wani yanka da za a yi ba dan Allah ba, ba yanka ne aka yi ko da sunan Allah ko ko a yanka ma wani ne ba Allah ba, to wannan haramun ne a ci wannan nama. Allah ta'ala yana cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ka ce sallata wa nusuki da yankana. Nusuk, yawa daga cikin magabata sun fassara nusuk da yanka, wato yanka dabba ta. Wa salli li rabbika wanhar, ay wanhar li rabbika, ka soke abinka, abin hadayarka ko abin hadayarka li rabbika, ga ubangijinka shi kadai, kamar yadda shi kadai kake wa sallah ba ka yi don wani. To haka nan yankan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la'anallahu man dhabaha li ghayrillah, Allah ya la'anci duk wani wanda ya yanka don wani Allah. Saboda haka yawanci bokaye za su yi umarni a yanka ne da biyayya da umarni da suke bi na shaidaninsu waɗanda suke ba su wannan umarni, saboda haka su suke sa su a yi wani yanka. Shi yasa shi kansa abin da za a yanka ɗin sai sun faɗi wasu sifofi, a ce masa taure baki wanda yake bai cika shekara biyu ba ko mai wata 18, irin wannan sifofi ne da za a bayar. To kaga alama ce da take nuna cewa wannan ba dan Allah ake yi ba, saboda haka mutumin da ya san wanda ita ce manufar yankan, to ya kamata ya guje wa wannan wankan kai ya ce. Sai tambayar sa ta biyu ya ce zai iya yin tarawihi kuma ya ƙara yin tahajjud. To kamar yadda muka sha faɗa, da qiyamul layl da witr da tarawihi da tahajjud da abu ɗaya ne, duk ana nufin sallar dare, sallar da ake yin ta da dare. In ka ce da ita alwitr, to saboda za a rufe ta da wata raka'a guda ɗaya wacce ba ta da ikwa, shi yasa ake kiranta alwitr. Haka nan qiyamul layl, sallar da ake tsayawa a yi ta cikin dare, daga lokacin daga bayan sallar isha'i, daga wannan lokacin qiyamul layl ya fara. Duk sallar da zaka yi tana cikin qiyamul layl, matuƙar an gama sallar isha'i, to lokacin sallar qiyamul layl ya fara. Tarawih, wanda an kira wata tarawih da wannan suna duk da cewa bai zo a cikin wani nassi na hadisi ba, sai dai kasancewar a lokacin suna tsawaita karatu. In sun yi raka'a biyu suka yi sallama, sukan ɗan huta kafin su tashi su kawo wasu raka'o'in biyu. To wani ɗan hutun shi ne tarwiha. To tunda za a yi ba ɗaya ba ba biyu ba, shi ne in aka haɗa su jam'i sai a ce tarawih, wato hutu da ake samu tsakanin kowace raka'a biyu. Shi ne dalilin kiran sallar da wannan suna tarawih. Tahajjud kuma shi ne ka tashi ka ƙaurace wurin baccinka, wa minal layli fa tahajjad bihi nafilatan lak, ka tashi da daddare ka ƙaurace wurin kwanciya da wurin bacci, shi ne ake cewa tahajjud. Saboda ka duk abu guda ne, illa iyaka mutun da an saba yin tarawihi a farko farkon dare, ita kuma tahajjud din shine in an shiga goman karshe sai kuma a zo ayi sallar tsakar dare to sai wasu suke fahimtar kamar ta tarawihin wata salla ce mai cin gashin kanta tahajjudi wata salla ce mai cin gashin kanta dukkanin su sunan su qiyam ramadan idan kai a farkon dare kai qiyam ramadan in kai a cikin dare kai qiyam ramadan tsakiyar dare karshen dare sunan su qiyam ramadan mutukar dai a cikin daren kai sunan wannan sallar qiyam ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha tarwaito cewa yana sallah raka'a 11 baya karawa akan raka'a 11 akwai ruwaya a cikin sahih al-bukhari yana sallah raka'a 13 wannan suka ce idan aka hada da wadannan nafilu guda biyu da yake yi sai suka kai raka'a 13 to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci raka'a 11 zuwa 13 a kowane dare wanda ita ce abinda aka ya tabbata a sunnance cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallata a duk qiyamul layl insa bai sallaci sama da wannan ba to wannan shi ya jawo takaddama tsakanin malamai tun da jumawa cewa to mutun da damar ya kara sama da 11 ko ko a kada ya wuce 11-13 din kamar yadda ya tabbata wasu daga cikin malamai sun takaita abin zuwa 11 cewa tun da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 11 yayi to ya kamata mu ba mu dakata a nan saboda mafificiyar shari'a wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafificiyar shari'a ita ce shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ba to ma mu kada mu kara to wanda akwai daga cikin malamai da yawa da suka tafi akan wannan da Imam Malik shi kansa abinda yazo a cikin littafin al-hawadith wal bid'ah da Abu Bakr al-Tartushi sharaka a 11 ita ce tafi masa ya fi sha'awar 11 din wato tsayawa akan wannan adadi wasu kuma daga cikin malamai suna ganin abun abu daya yake saboda annabi ya ce salatul layl masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subh falyusalli raka'atan falyarka raka'atan tutiru lahu ma qad salla wa tutir lahu ma qad salla cewa sallar dare biyu ce idan mutum ya ji tsoron asubahi to ya kawo daya wacce za ta bayar masa da sallar sa wuce ne to suka ce kaga a nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da adadi ba kawai ya ce masna 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 sai ya ce in ka ji tsoron gudowa da fitar kaga akwai yiwuwar kai tai kenan har ya wuce tunda kawai magana tsoron huduwar alfijir aka yi su saboda haka waɗansu suke ganin haka wasu kuma suka tsaya a tsakiya kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ya tsaya a tsakiya kan cewa idan ka yi doguwar raka'a wato ka yi dogon karatu to sai ka rage yawan adadin raka'o'i in kuma ka yi gajeren karatu to sai ka yawaita raka'o'i wannan shine maganar shi Ibn Taymiyyah shi yana ganin in kayi karatu mai tsawo kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a sallarsa yana tsawaita karatu kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala take faɗa fala tas'al an husnihinna wa tulihinna yana sallata raka'a hudu kada ka ce ma zaka tambaye ni irin kyansu da irin tsawonsu kuma hadisin Abdullahi dan Abbas yana nuna irin doguwar wato doguwar tsayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da karanta suratul baqara daga farko har zuwa karshen ta sai ne dauko surat nisa ya karanta daga farko har zuwa karshen ta ya dawo ali imran ya karanta daga farko har zuwa karshe to kaga wajen izu goma a raka'a daya to kaga babu shakka kan ma ka tambaya shi yasa Aisha ce kakka ce za ma ka tambayi irin tsawon to shi Ibn Taymiyyah yana ga in an yi dogon karatu to sai a takaita adadin raka'o'i kamar yadda manzo Allah ya yi in an yi kuma gajejerin abin nan raka'o'i to sai a yawaita su to da wannan dai wasu suke ganin za a iya wucewa wasu kuma suna ganin cewa tun da dai annabi bai wuce ba to a gaskiya ya kamata mu tsaya iya sawa'u mun yi dogaye ko mun yi gajejeru annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance tsakanin dogo da gajeriya ba tunda yayi iya 11 to mu ba mu tsaya iya 11 to akwai wanda da cikin malamai da suka dage kwarai daga gaske kamar Sheikh Nasiruddin Albani har ma rubuce akan wannan mas'ala din da shi da almajiransa akan cewa ba a wuce adadin to wasu da yawa daga cikin daliban ilimi sun gamsu da wannan fahimtar tashi kuma fahimta ce wacce ta samo asali daga irin girmama sunna da jin tsoron yin wani abin da da ya saba wa sunna saboda haka in ka ga mai wannan fahimta din kai ko da ka saba masa to ka girmama shi tsabar kokarin ya kiyaye kai ya fada cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba shi yasa shi ya tsaya akan wannan fahimta shi kuma in ya ga wanda yayi fahimta irin ta su Ibn Taymiyyah misali shi ma kai ya tsananta masa ko ya jefe shi da bid'a ya fahimci cewa wata mas'ala ce da malamanmu na sunna sun yi sabani akan ta kai ya matsa masa akai saboda na ga yadda wasu idan wani ya ga mai cewa a tsaya kan sha daya sai kaga ya buɗe masa wuta ko kuke kawo rarrabuwar kai ko kuke kawo abin nan ya kamata ka gode masa ko da ka saba masa kace saboda tsabar baya son ya ga cewa an yi wani abin da babu shi a sunna shine yasa ya tsaya wannan matsayi kaga abin a gode masa ne ba abin a soke shi tunda a nassi baka da nassin da shi yake da nassi karara cewa baya wuce la yazidu annabi ce la yazidu ala 11 raka baya karawa akan raka 11 kaga shi yafi ka nassi karara kai abinda kake da shi shine ijtihadi salatul layl masna masna wanda shi a yana da ansar da yake bayarwa shi ma akan wannan saboda ya ce hadisin an tambaye annabi kaifiya ne ba kammiya ba an tambaye shi ya ake yin sallar ba adadi nawa ake yi ba tambayar ba kan bace tambaya ce akan kaifa saboda mai tambayar cewa kaifa salatul layl ya rasulullah kaga kaifiya ya tambaya sai aka ce masa ai bibi ake yi ba cewa kam adadin salatul layl ba sauraka shi wanda yake da wancan ra'ayi yana cewa wannan hadisi salatul layl masna masna bayani ne akan kaifiya kammiya kuma hadisin Aisha ya nuna mana kammiya to kaga ai in karfin hujja ne yana da ita to amma wannan tunda mas'ala ce da aka dade ana sabani akan ta bai kamata ta zama an ta da jijiyoyi akan ta ba saboda haka in kaga cewa za ka yi 11 kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ko 13 to fa biha wa ni'mat kuma ka samu ladan kwatanta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi kuma yake ganin a zai yi tarawihi kuma ya dawo ya yi tahajjudi ayi tahajjudi da shi to shi ma ka dauka kudin lada da yasa yi haka da kuma fahimta da an samu daga cikin magabata wanda suke da ita saboda ka shi ma kada a tayar masa da jijiyar wuya wannan dai shine ni batuna dangane da wannan matsala idan ni zan yi 11 zan yi ko 13 dan wani zai iya cewa to malam kai ya za ka yi sai kuma tambayar sai du'a'ul qunut ko du'a'ul abinan qunutul witri ana yin sa ne kafin ruku'u ne ko bayan ruku'u to qunutul witri ana yin sa kafin ruku'u wanda ita ce sunna kafin ruku'u qunutul nawazil da ake yi a salloli biyar su ne ake yin shi bayan ruku'u inna nawazil ne wato wata musiba ce ta addabi musulmi ake addu'a Allah ta'ala ya yi ta a salloli biyar to su ne ake yin su bayan an yi ruku'u addabo amma ita ta tawtiri ana yin ta kafin ruku'u sai wani da ya rubuto yana tambayar cewa me ingancin wannan hadisi حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم حديثي نسيه أنا شكي مسلم حديثي نسيه أنت مجي سعيد بن جبير لمدى أزم رجب a lokacin a cikin watan Rajab din ne aka yi masa wannan tambaya kamar ana so a ji akwai wani hadisi keɓantacce da ya zo akan watan azumtar Rajab sai ya ce na ji Abdullahi ɗan Abbas yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi har ma mu riƙa cewa baya ajewa wani lokaci kuma yana aje azumi har ma mu ce baya yi to kaga wannan ansar ta Sa'id ibn Jubair tana nuna cewa ba wani hadisi da ya inganta game da azumtar watan Rajab sai dai idan mutum ya kasance mai azumta ne ma'ana mai yin azumi ne irin ko siyamu Dawud misali ya shayo gobe ya ajiye ya shayo gobe ya ajiye shigowar Rajab ba zai sa ya ajiye ba ko ko yana yin siyamu ayyamin bid 13 14 15 na kowane wata shi ma shigowar Rajab ba zai sa ya ajiye ba ko kuma ya kasance yana yin azumin Litinin da Alhamis shi ma dan watan Rajab ya shigo ba zai sa ya ajiye ba, saboda haka zai yi ta yin azumin sa kamar yanda ya saba. Saboda haka ansar Sa'id ibn Jubair ga wanda ya masa tambaya tana nuna maka cewa babu wani hadisi ingantacce akan falalar azumin watan Rajab. Dan da akwai shi ya kamata ya karanto, yace eh naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ko naji Abdullahi dan Abbas yace Annabi yace wanda ya azumi watan Rajab yana da lada kaza. Abinda ba ya tabbata kamar yake cikin Musannaf Ibn Abi Shayba da wanansa, abinda ya inganta shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam afwan Abdullahi Umar Ibn Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kasance idan ya gama su yin azumin watan Rajab yakan bude musu wuta kuma ya kawo abinci yace sai sun ci, yace kulu fa inna hadha shahrun tu'azzimuhu ahli al-jahiliya, ku ci ku ci ku kare wannan azumin saboda wannan watan a jahiliya ne ake girmama shi, mutanen jahiliya su suke girmama wannan watan. Haka nan shi ma dan sa Abdullahi dan Umar kana ya karaho kamar yadda yazo a cikin riwaya. Saboda haka wannan shine abin da ya inganta daga sahabbai cewa watan Rajab ba shi da wata falala ta shi ta musamman, amma ga wanda ya saba yin azumi na yau da gobe na nafila shigowar watan Rajab ba zai hana shi ya ci gaba da azumin sa ba. Wanda wannan shine abin da hadisin da shi Sa'id ibn Jubair ya kawo, dan na san wani zai iya dauka a matsayin falalar watan Rajab, kaga anan sai dai ya zama hujja akan sa ba gare shi ba. Sai wani wanda yake tambaya akan menene ingancin wasu hadisai da ya rubuto. Na farko hadisin ana wa khatimu ana wa kafirul yatimi da yasa wa khatimi, to ban san da sauraro yake yi dan da bakin boko ya rubuta, to ban sani ba sauraro yake yi daga bakin wani yana rubuta ko ku a ya dai haddace haka. Dan wa khatimul ma yasa ana wa kafirul yatimi ka hataini fil janna, ni da wanda yake khatimu abin nan kafirul yatimi mai renon maraya wanda yake rike da maraya yana kula da shi, haka muke da shi a aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ashara bi sababa wal wusta, yadda da manuniya da ya tsakiya haka muke, wato dab da dab muke da shi a ranar gobe kiyama muna tare, wato makota ne. Hadisi ne sahihi yana cikin sahih Bukhari, hadisin Sahal ibn Sa'ad, hadisi ne tabbatacce da Sahal ibn Sa'ad ya rawaito shi. Akwai kuma hadisi na gaba da yake cewa me ya ingancin sa, man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhtub fa huwa ka masal al himar yahmilu asfara, wannan hadisi ne dhaifi, hadisi ne mai rauni yana cikin Musnad Imam Ahmad, sanadin sa akwai Mujahid ibn Sa'id cewa wanda yayi magana liman yana huduba, to kamar jaki ne wanda yake dauke da wagagen littattafai. Hadisin yana da rauni cewa man qala li akhihi uskut fala jum'ata lahu, shine karshen hadisi, wanda ya ce wa dan uwansa yi shiru ba ya juma'a, abinda ya tabbata man qala li akhihi uskut wal imam yafru faqad laga, yayi yasashiyar magana wanda ya tabbata, kuma shi ma wanda ya tabbata amma hadisin Abdullahi dan Umar, magana Abdullahi dan Umar amma ba hadisi marfu'i ba, yana cikin Musannaf da Ibn Abi Shayba. Sai kuma yace hadisin da yake cewa wanda ya sallar asubahi ya zauna a masallaci yana ambaton Allah har rana ta hudu, sannan ya yi sallar raka'a biyu yana da ladan hajji da umara. Wannan shi ma hadisi ne hasan, akwai ruwaya hadisi, akwai ruwaya sahihiya ma a cikin al-Mu'jamul Kabir na Tabarani, hadisi ne tabbatacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi man salla salatal ghadati fi masjidi jama'a, wanda duk yayi sallar asubahi a cikin masallacin jama'a, thumma thabata fi majlisihi hatta sallal duha fa falahu ka ajri mu'tamirin aw hajjin hajjatuhu wa tamman hajjatuhu wa umratu, wanda yayi sallah a masallaci na jama'a, wato yayi sallar jam'i, sallar asubahi a masallacin jam'i, sannan ya zauna inda yake yana ambaton Allah har lokacin walahai, har lokacin rana ta daga, ta huro ta daga, ya tashi raka'a biyu, to yana da ladan wanda ya umara da hajji, cikakken ladan mai umara da hajji. Hadisi ne ingantacce. sai kuma wanda yake tambaya game da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda mu ambace shi dazu a cikin ansa mu ta farko cewa annabi take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallatar raka'a hudu salli arba'a fala tas'al an husnihunna wa tulihinna ثم يصلي أربعة ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاث ركعات النبي يقصد جينا صلى ركعة هم تشكدك تنبي سوانسو لكنسو يقصد سنة يقوم صلاة الرسول ركعة يقصد تنبي سوانسو لكنسو سنة يصلى ركعة ويؤكو تشيني كي تشيوى shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama ne a kowace raka'a biyu ko kusa yayi hudu saboda yaji wani malami yana cewa masu limamai masu yin tarawihi hudu su daina dan ba haka sifar take ba to wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan wasu daga cikin malamai musamman malikiyya suna faɗar wannan cewa raka'a hudu din yana zama yayin sallama a raka'a biyu suna hujja da salatul layli masna hadisi Abdullahi ibn Umar suka ce wacce hadisi salatul layli masna ya nuna wannan raka'a hudu din yana yin biyu yayin sallama sannan ya sake biyu yayin sallama saboda ba zai bada umarni ba shi ya saba a yadda su suka ce ce ya ce salatul layli masna kuma ya zai shi yayin hudu saboda haka suka ce wancan hadisin zai fassara wannan wasu kuma suka ce summa din nan a karkata summa in yayi biyu yayi sallama hudu kenan ce sai ya dan kwanta ya dan huta sannan sai ya tashi shi yasa suka aka kawo summa to duk wannan dai tawili ne amma ba shine zahirin hadisin ba zahirin hadisin shine kamar yanda wasu malamai suka tafi kamar Abu Hanifa da wannansa cewa ana nufin raka'a hudu kuma akwai hadisi muttafaqun alaihi na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda shi ba zai dauki wannan tawilin ba hadisin yana nan cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha da take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 rak'a yutiru bi khamsin la yajlisu illa fi akhirihin tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a 11 yana yin wutiri da guda biyar baya zama sai a ta karshe kaga biyar baya zama sai a ta karshe kaga babu masna anan so kalmar da ta yi amfani da ita anan ta yanke dukkan wani tawili da mutum zai iya tusawa hadisin ce la yajlisu illa fi akhirihinna baya zama sai a ta karshe saboda sai yayi biyar a hade biyar nan sune wutirinsa sai yayi biyar a hade baya zama sai a karshe saboda haka yana daga cikin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ko yayi bibi ko yayi hurhudu ko ma yayi a hade gaba daya yayi biyar a hade ko yayi bakwai a hade ko yayi tara a hade wannan duka ya tabbata cikin sifofin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dare saboda haka babu dalilin da zai sa ya hana in ya fahimci bibiyin ne to yayi bibiyin dan shi ma sunna ne ba a hana ba amma kai ya hana wani abu da ya riga ya tabbata a sunna saboda jin cewa akwai wasu daga cikin malamai da suka yi wannan tawili to sai wanda yake tambaya hukuncin kuɗin da ya saura ga mutum yayin da aka bashi transport allowance da hotel allowance da feeding allowance akan wani aiki a office da aka tura shi kuma kudin yayi saura to ya zai cinye ko ko zai dawo da su office to ya danganta da yadda tsarin yake idan tsarin ma'aikatar ko gwamnati ce in ma'aikata ce tsarin ma'aikatar yayin da aka dora maka wani aiki aka dauki kuɗin da za ka yi amfani da su lokacin da kake wannan aiki na kama hotel na shiga mota na cin abinci aka danka haƙƙin ka ne ya zama naka a ka'idar da take rubuce to wannan naka ne ko da ka tafi ma da kafa kai ta tafiya baka shiga motar ba ka je baka kama hotel din ba to kuɗin ka ne in haka aka tsara ku kudin ka ne in kuma an baka ne akan cewa in ka buƙaci gurin zama ka iba a ciki kai in ka buƙaci abinci ka iba a ciki ka ci abinci abinda ya saura kuma a ka'ida aka dawo da shi to kaga anan akwai wata ka'ida dole ka yi ta so ya danganta da menene aiki ya gudana akan sa so kai ka san wanne office kake magana akan sa so haka in office din daman haka kaida take in an baka ana nufin naka ne kai sawa'un ka shiga motar baka shiga ba ka shiga hotel ka kwana a gidan wani abokin ka je ka kwana motar mai tsada mai arha ka hawo wannan duk ya riga naka kai dai ka je kai abinda aka saka ka je kai ka dawo a samu wannan biyan bukata shikenan sauran abinda ya saurara naka ne to wannan babu komai dan ka riki naka ne in kuma an baka ne da kai amfani a ciki ka taba in an gama sauran abin da ya zama canji ka dawo da shi to wannan ka dawo da shi wannan amana ce to ina zama hakura a tambayoyin nan ko ma ayi mata ba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن kuma ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga Adam fa sajadu sai suka yi sujjada gare shi illa iblisa sai dai iblis kana min aljin ya kasance daga aljannu fa fasaqa an amri rabbih sai ya fita daga da'ar ubangijinsa afa tattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa a matsayin masoya ba ni ba wa hum lakum adu alhalin shi gare ku makiyi ne ko su gare ku makiya ne bi'sa lizzalimin badala tir da wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu a jiya mun yi bayanin abin da ya shafi mala'iku da yadda suke da kuma irin sujjadar da aka ce wa su yi wa annabi adam alayhi salam kuma dukkaninsu sun yi sujjada kamar yadda Allah ya ce fasajadu dukkaninsu babu wani mala'ika da bai yi sujjada ba har jibrilu har mika'ilu har israfi dukkaninsu shi yasa Allah ta'ala ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u saboda babu wani mala'ikan da bai yi ba shi yasa dukkan alamomin karfafawa suka tabbata a cikin wannan jumla fasajadal mala'ikatu al mala'ikatu alif da lam din na istigraqul jins ne saboda yana nufin dukkan ilahirin mala'iku babu wani mala'ika da bai shiga cikin karkashin kalmar al mala'ikatu ba sannan aka ce kulluhum kullu wanda taukidi ne kullu ita ce ummul babi ba a cikin babin umum sannan aka saki cewa ajma'un gaba daya to kaga waɗannan mu'akkidat din duka suna nuna cewa babu wani mala'ikan da bai yi ba saboda kan maganar da wasu daga cikin malamai suka ambata na cewa wasu daga cikin mala'iku ne aka umarta su yi wannan sujjada banda wasu magana ce mai rauni koda kuwa wasu daga cikin malaman tafsiri sun rubuta wannan saboda haka kuma kalmar ajma'un tana nuna cewa a lokaci guda suka yi masa sujjada a lokaci guda suka yi ba wannan yayi ya tafi ba wannan yayi ya tafi ko a duk gaba daya Allah ce su yi gaba daya suka fadi suka yi wannan sujjada illa iblisa sai iblis wannan istisna'i malamai sun tattauna akan sa illa iblis ana maganar mala'iku su aka ce su yi sujjada wa in qulna lil mala'ikati su ne aka ce su yi sujjada sai aka ce kuma sai iblis to shin shi ba iblis cikin su yake ko ku a shi kuma wata halitta ce daban ba mala'ika ba to da yawa daga cikin malamai suka ce wannan istisna ne munqati ba shi da alaka da su istitogaciyar wannan togaciya ce da malamai suke kira istisna munqati domin shi iblis baya daga cikin mala'iku shi daga cikin aljanu yake bisa yadda da dama daga cikin magabata suka tafi akan wannan magana kamar Al-Hasan Al-Basri, kamar Ibn Shihab, Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Al-Zuhri, kuma wannan shine zabin Az-Zajjaj Ibn Kathir, kuma shine abinda masana tafsiri din nan Al-Alusi da Ibn Ashur da Muhammad Ibn Amin Al-Shankiti, Muhammad Al-Amin Al-Shankiti da Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen da sauran malamai da dama da cikin malamai na baya-baya suka tabbatar da cewa Iblis ba mala'ika bane, wata halitta ce daga cikin aljanu. Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim sun fitar da ruwaya daga Al-Hasan al-Basri yake cewa qatala Allahu aqwaman za'amu anna Iblis min al-mala'ika wallahu ta'ala yaqulu kana min al-jinn. Yace Allah ya la'anci ko Allah wadaran mutanen da suke cewa Iblis yana daga cikin mala'iku. Gashi Allah yana cewa kana min al-jinn. Wato Al-Hasan al-Basri yana tsaurara magana ma akan wannan sha'ani, cewa gashi Allah ya ce kana min al-jinn, sannan wani ya ce mala'ika ne. A Ibn Jarir da Abu Shaykh a cikin littafin sa, Abu Shaykh Ibn Hayyan a cikin littafin sa, Ibn Hibban a cikin littafin sa Al-Azama ya ruwaito shi ma daga Al-Hasan al-Basri yana cewa ma kana iblisu min al-mala'ika tarfata 'aini wa annahu la aslu al-jinn kama anna adama aslu al-ins. Ke cewa mala'ika abin nan Iblis bai taɓa kasancewa daga cikin mala'iku ba, shi asali ne na aljanu, shi ne asalin aljanu kamar yadda annabi Adam yake asalin mutane. Haka nan Al-Alusi a cikin tafsirin sa Ruhul Ma'ani yake cewa Iblis yana daga cikin aljanu, gabanin sa akwai wasu aljanu da Allah ya halitta, gabanin Iblis akwai aljanun da Allah ya halitta suka halaka, ya zama da babu wani wanda ya saura daga cikinsu sai shi. Don haka faljinnu wa shayatinu al-yawma kulluhum min zurriyati, da aljanu da shaidanu na yanzu gaba ɗaya daga zurriyar sa ne. Fa huwa fil jinni ka Nuhin alayhi salam fil insi, shi matsayinsa a cikin aljanu kamar matsayin annabi Nuhu alayhi salam a cikin mutane. Kun san annabi Nuhu alayhi salam shi ne abul bashar al-thani, shine uban mutane na biyu. Ubanmu na farko shine annabi Adam da aka yi tsufana, Allah ta'ala ya ce waj'alna zurriyatahum al-baqin, ya zama da zurriyar annabi Nuhu su suka yi saura, saboda haka sai ya zama shine uban mutane na biyu. To haka shi ma Iblis yake a cikin aljanu, shine uban aljanu na biyu. Wasu daga cikin malamai sun ce istisna'in muttasil ne, Iblis shi ma mala'ika ne, kuma mala'ika ana kiransu aljin saboda dukkaninsu ba a ganinsu, ana kiransu aljin saboda dukkaninsu ba a ganinsu. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, aljinnati ana nufin mala'iku, shine su ne waɗanda larabawa suka rika cewa ‘ya’yan Allah ne, suka sanya wata nasaba ta haihuwa tsakanin Allah ta'ala da mala’iku. Dukkaninsu ana kiransu aljin, in ji su waɗannan masu wannan ra’ayi kasancewar ba a ganinsu, duk abin da ba a ganinsa ba ka ganinsa sunan shi jin. Falamma janna alaihi al-lailu, wato dare ya rufe bizan baya ganin kutafin hannunsa, shi ne ma'anar janna. Shi yasa jariri a ciki ake kiransa aljanin, aljanin saboda yana ciki ba mai ganinsa, sai an haife shi sannan zai fito sarari. To suka ce to suma mala'iku za ana ce musu aljin, don haka kana min aljin ana nufin kana min almala'ika, kana min almala'ika aljin din nan almala'iku ake nufi. Wasu suka ce a kana min aljin, wato ya kasance daga aljanu, ma'ana daga lokacin da aka umarce shi ya sujjada, yake yin sujjada, sai Allah ta'ala ya riki dan da halittarsa ta koma ta aljini, shine ma'anar kana min aljin a fadar su. Ko kuma a kare min aljinni ya dace shi ma da irin halayyar aljinu, saboda sun saba wa Allah, a da can Allah ta'ala ya halaka su, to shi ma yanzu ya zama kamar su duk da cewa asalinsa mala'ika ne. Wasu suka ce a su aljin, shi Iblis yana daga cikin wani sinfi, wani dangi na mala'iku, sunansu aljinnu, saboda shi daga cikinsu ya fito. Su waɗansu mala'iku ne waɗanda suna a sama ta kusa, a sama'ud duniya, suna kuma akwai wasu a ƙasa, shi kuma shi ne kamar babbansu. To duka waɗannan maganganu ne masu rauni, duk waɗannan maganganu suna da rauni. Ibn Taymiyya alayhi rahmatullah a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa wasu daga cikin malamai sun sanya Iblis a cikin mala'iku saboda jin cewa an umarce su su yi sujjada kuma har da shi a ciki tunda da Allah ya ce wa qulna lil mala'ikati isjudu li adam shi ma yana cikin wadanda aka umarta da sujjada sai suka ce to shi ma yana ciki shi ma mala'ika ne kenan wasu suka ce a'a shi aljani ne saboda yana da zurriya yana da ya'ya mala'iku mala'iku kuma ba sa haihuwa mala'iku ba a sifanta su ma da cewa akwai wata mala'ika mace ba a sifanta su da unusa waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inata ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu sauraka mala'ika ba a sifanta shi da cewa mace ne to amma ana koyar cewa namiji ne kamar yanda islamiya ake koya mana ba maza bane ba mata bane ba mata bane wannan nasi ya zo da haka ba maza bane nasi bai kore ba saboda haka babu dalilin da zai saka kore saboda ka bar su a haka duk lamiran da aka yi amfani da su wajen ambaton mala'iku a Qur'ani lamiri ne na namiji ba lamiri ne na mace ba an kore kuma kasancewar su mata to kuma ta hanyar haduwar namiji da mace ake samun tawalud ake samun zurriya shi kuma Iblis an tabbatar da yana zurriya yana da zurriya kamar yadda ya zo a wannan aya fatattazunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni ashira da zurriya ya hayayyafa to tunda ya hayayyafa to ba mala'ika bane to saboda Ibn Taymiyya yake cewa duba da cewa yana cikin mala'iku yayin da aka ce su yi sujjada ga annabi Adam kuma umarnin ya shafe shi to wannan yasa wasu suka ce yana cikin mala'iku duba da cewa kuma yana da zurriya yana da jama'arsa to shi yasa wasu suka ce ba mala'ika bane sannan kuma shi an halicce shi da wuta mala'iku kuma da me aka halicce su da haske khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin mala'iku kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur sauraka su daga haske aka yi su shi kuma daga wuta aka yi shi kaga ba asalin su ɗaya bane madda din da aka yi shi ba ita ce madda din da aka yi mala'iku ba sinadarin sa ba shine sinadarin mala'iku ba shine sinadarin mutane ba saboda haka in aka yi la'akari da cewa yana cikin mala'iku lokacin da aka ce su yi sujjada shine za a lissafa su daga cikin mala'iku bai itibari suratihi gashi nan a cikin mala'iku tare yake da su tare suke bautar Allah don haka umarnin Allah da ya ce su yi sujjada ya shafe shi bai ji cewa ba shi ba ai da Allah ta'ala ya tambaye shi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta bi yadi me ya hana ba kai sujjada ga wanda na halitta da hannuna ba ai bai ce saboda baka ce inni ba bai ce saboda ni Iblis ni jinnu ne kai kuma mala'iku kace bai faɗa haka ba saboda ya san cewa Ubangiji ta'ala ya umarce shi ma manaka Allah tasjuda idh amartu qala ana khairun minhu an sadda ya bar ana khairun minhu ni na fi shi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wala ita ce an sadda ya bar malamai suka ce saboda mala'iku suna da daraja sama da tashi idan aka zo guri aka umarci masu manyan mukami a gurin da cewa in wani ya zo akwai mai manyan masu manyan mukami a guri akwai kuma mai karamin mukami sai aka shigo aka ce in wani ya zo duk ku tashi ku je ku gaishe shi gwamnoni ne amma akwai ciyaman a cikin su zaune amma duk gwamnoni ne na jihohi sai wani ciyaman guda ɗaya a ciki ya rako wani gwamnan sa sai shugaban kasa ya fito ce to wani zai shigo nan baƙo muka yi da Allah in ya shigo a je a gaishe shi in an shigo sai ciyaman ya zauna ya ce gwamnoni aka ce da shugaban kasa ya zo ce gwamnoni in ku gwamnoni na idan wani ku gaishe shi sai ce mai zama shi kuna ga ba za a hura shi ba za a hura shi tunda har an umarci na sama da shi to babu shakka shi ma umarnin ya shafe shi to tunda har an umarci mala'iku waɗanda suna sama da Iblis to babu shakka shi ma ya san umarnin ya shafe shi shi yasa bai ba da hujjar cewa umarnin bai shafe shi ba don haka ya san da shi a ciki sai dai kawai ya kawo wata hujjarsa daban wacce da ita ce yake kokarin ya toga cikinsa Allah ce illa iblis kalmar iblis
wasu malamai sun ce kalma ce ta larabci asalinta kuma daga kalmar iblas al-iblas aka sako ta wa yawma taqumu sa'a yublisul mujrim yublis shine fitar da kauna dai ba tsammani fitar da rai akhadnahu baktatan fa idahum mublisun so aka kalmar mublisuna tana nufin sai ba kauna daga iblas to daga nan aka samu iblis to sai dai idan muka lura cewa kalmar iblis a larabci mabnu'un ne minas sam alamiya kadai ba za ta hana ta zama ta zama mabnu'un minas sam ba sai idan akwai ujma shi yasa wasu malamai wanda kuma sun fi gaskiya da yawa daga cikin malaman duka suna goyon bayan wannan maganar cewa asalin kalmar iblis kalma ce wacce take ajamanci ne sannan aka mai da shi larabci ajamiyu mu'arrab ne saboda haka al-ujma wal alamiya su suka hana shi ya zama shi yasa ya zama mamnu'un minas sarf saboda haka iblis shine sunan yanka da ake kiran wannan babban shaidani da shi da an ce iblis to shi ogan nasu gaba daya shine akbaru shayatin min al-jinn a cikin danun da ke cikin aljanu gaba daya shine babban su shine ogan su akan kira shi da ash-shaytan akan ce masa ash-shaytan kamar yadda yazo fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi fa waswasa lahuma ash-shaytan ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna kaga kalmar ash-shaytan ash-shaytan ana iblis din ake nufi fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi Allah yana magana game da annabi adam da hawwa alaihi assalam yace shaytan ya zamar da su game da wannan itaciya suka ci kaga shaytan aka kira shi ana nufin shi iblis din haka nan fa waswasa lahum ash-shaytan shaytan ya musu waswasi ana nufin shi iblis ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kada shaytan ya fitine ku ana nufin iblis don haka ana kiran shi iblis ana kiran iblis da shaytan duk da cewa kalmar shaytan ta kunshi dukkan wani ashirari mai barna a doran kasa mai kokarin kawo bata ba shirya ba duk wanda yake kokarin kawo bata da barna a doran kasa sunan shi shaytan shi yasa aka samu shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura ake samun shaydanu a cikin mutane a samu kamar yadda ake same su a cikin aljanu don haka kalmar shaydan akan yi amfani da ita tana nufin shaydan wannan iblis akan yi amfani da ita kuma ana nufin dukkan wani wanda yake biyayya ga iblis ya kama hanya irin tashi shi ma sunan shi shaydan sawa'un daga cikin aljanu ya fito ko daga cikin mutane ya fito shi yasa Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu wa dharhum ma yaftarun ubangiji ta Allah ce haka nan muka sanya ma kowane annabi muka sanya masa makiya masu fada da shi shayatin al-insi wal jin shaydanun mutane da aljanu sashin su yana yi wa sashi wahayi da maganganu na rudi wato sashin suna rudar sashi da wasu maganganu to saboda kaga anan Allah ta'ala ya kirawo kangararrun cikin mutane da sunan shaydanu Allah ce fa fasaqa an amri rabbi sai ya fita daga biyar Allah fasaqa ay tarada an ta'ati rabbi sai ya fita daga yi wa Allah da'a wasu ka ce fasaqa an amri rabbi ay kharaja bi mashi'ati an din nan bi an ce bi ma'ana ba'u sababiyya ay bi mashi'ati rabbi bi mashi'ati zalika mashi'a yu'abbaru anha bil amr suka ce fa fasaqa an amri rabbih wa tusayya fita daga biyar Allah da umarnin ubangijinsa wato da sababin wato da mashi'ar ubangijinsa da ganin damar Allah ta'ala inda Allah ta'ala bai ga dama ba babu wani abin da zai kasance ko da karfi sai iblis ya yi biyayya to amma ubangijin ta'ala ya bashi wannan mashi'a din ya bashi wannan dama din har ya iya wa Allah ta'ala bore da Allah ta'ala ce kana min al-jinni wanda yana nuna maka kamar ana so a maka ishara zuwa ga sababin da yasa shi ya bautse shi ba mala'ika bane yana daga cikin aljanu aljanu kuma dabi'ar su shine at-tabarrud dabi'ar su shine taurin kai saboda sinadarin da aka yi su sinadari ne wanda ya sifanta da wannan shine ita ce wuta wuta sinadari ne wanda ya fuskanta da sifanta da taurin kai da takabbur sabanin tabo sabanin haske shi yasa bata takuwa shi yasa wuta bata takuwa saboda aka ce ko mahaukaci ya san yaro aka ce ko yaro ya san wuta saboda ita ba wanda za ta kyale amma ta ko sai ka zo kafa zai shiga ta ko ya fita lafiya haske kan wannan abin ne ba ne to saboda shi dabi'ar sa dabi'a ce ta sinadarin da aka yi shi sinadari da aka yi na aljanu shine na saboda ka wannan dabi'ar ita ta sa shi ga umarnin Allah amma ya tibiri saboda ka ishara zuwa ga kana min aljinni dan a fito maka da cewa ga asalin sa والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا تولى تاثير أسلي كده لده شيء واشكين سو أكو عند إداء الله إيمان إبليس شيء كرن كان سيافة دليل ديسا يكيو عن نبي آدم عليه السلام سجدا شيء نجين شيء واشي أدرجة أمتأي أوكاكا يافة النبي آدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ني أين فيش سبور ني دوتا كيني شي كما دوكو كيش أسجد لمن خلقت طينا ينزوان دنا كهلتا دا تقو شين ذن يو سجدا وانا إتاتي هجر دا شي يسا بي مسا سجدا با وانا هجر تاشي إتاتي الله تعالى يكراو دا جرمان كي يكراو دا جرمان كي وتقولنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبره وكان من الكافرين yayin da muka cewa mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam sai suka yi sujjada illa iblis sai iblis aba sai ya ki kasa kasa ya kiya wastakbara kuma yayi girman kai don haka wannan jiji da kai da ya nuna cewa ai shi yafi karfin a ce yayi wa Adam sujjada don haka ba zai yi ba ko kuma alfahari da asalin sa yafi na Adam cewa shi dan asali ne haka asalin da yake shi da shi yafi na annabi Adam yana haka ba zai gaishe shi ba wannan shine Allah ta'ala kira girman kai saboda ka duk wanda zai alfahari da asalin sa ya kiwa Allah biyayya ko ya alfahari da matsayin sa ya kiwa Allah biyayya ko dukiyar sa ko ƴaƴan sa ko wani matsayi da Allah ya bashi to babu shakka wannan ya kama hanyar shedani sunan wannan abin da yake yi sunan shi girman kai shine Allah ya ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa a matsayin masoya ba ni ba kaga wannan ya nuna kenan iblis yana da zurriya to shin zurriyar shi ma ya hayayyafo su wato shi ma yana da ƴaƴa sannan akai ta samu kuma hayayyafa a cikin zurriyarsa ko ku a menene ake nufi al-imam ash-sha'bi amir ibn shurahbi wani mutum ya zo ya tambaye shi yace da shi hal iblis zurriya wai ko iblis yana da ƴaƴa sai yace da shi inna zalika ursul lam ashhadu shi ai wannan dauran auren ba da ni aka yi shi ba shi ban samu halartar wannan dauran auren ba bare san yana da ƴaƴa ko ba ƴaƴa saboda ka san akwai masu irin wannan tambayar ta kwakwa tambayar da ba za ta kare shi da komai ba mutum yayi ta buga maka waya yayi ta miss call sai ka daga ya ce mallam ina so a gaya min sunan Fir'auna ne na gaskiya to yanzu fi sabilillahi wannan duk ubar waya da kake mun ka hana ni sakat saboda kawai kaji sunan Fir'auna na gaskiya to shi kira in kaji sunan shi na gaskiya sai me sai ka tsara wani lada ko ko a wani abu zai taukare maka a lahira ka bar shi kawai Fir'aunan sa to irin waɗannan tambayoyin za ka rika jin su wani ma sai ya ce maka mallam a islamiyya ne aka ba mu assignment dan Allah malaman islamiyya ku rika ba wa dalibai abin da za su amfana amma ku ba ka ba su ka ce waye gano maka wai sunan fir'auna na gaskiya ba ya da wani amfani to sai ka ji irin waɗannan tambayoyin ne ka yi masa tambayar da zai karu da ita ce ka ce ka je ka samo min sunayen sahabban nan goma da aka ce ƴan aljanna ne wanda ake ce musu asharatul bashirin min aljanna wanda za ka amfane shi ko ba zai amfane shi ba zai amfane shi ya san su waye waɗannan ya san sunayen su ya yi koyi da irin ayyukan su to shi ne ya ce shi wannan ɗaurin auren ba da shi aka yi ba ya ce to kuma can sai na tsaya na yi tunani sai na ji ai Allah ya ce wa zurriyatahu afatattakhizunahu wa zurriyatahu sai na san cewa ai ba za a samu zurriya ba sai an yi aure sai na ce da shi eh yana da yaya a tada ibn da'ama yana cewa su ma shaydanu yatawaladu kama yatawaladu banu adam وهم أكثر عددا سنة هيفا كمر يند لن أدم يكي هيفا ثم في لن أدم يوح إمام الشنقيطي التفسير سا أضواء البيان يكي تونا آية لمها كرنتا عند الله تي وذريته شيء بدن دليل ليه يكي نونة تي وشيطان ينا ذرية شيء وابا شيء ذرية كمر يند وسمع لمن سكفتا يا ساقا موانا آية قرر كمر يند كغني كما duk abin da ya saba wa alqur'ani sarihin alqur'ani yace fa huwa batil bila shakka wannan maganar ba gaskiya bace a bar jefarwa ce ko ko shakka babu yace walakin tariq walakin da tariqahu tariqahu walakin tariqatu wujudi naslihi hal hiya an tazwijin aw ghayrihi la dalila alayha bin nas sarih sai dai ta yaya yake hayayyafa shi ma sai yayi aure wato kamar yanda dan adam sai ya aure zai samu yaya ko ko akwai dai hanyar da shi yake hayayyafa yace to wannan babu inda nassi ingantacce ya tabbata yayi mana bayani duk da cewa akwai buga-buga da akai tai zaka ta samu maganganu waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza wasu ce kwai yake yi duk kwai biyar in ya tashi zai kenkeshi gari guda wai kwaya yake yi guda biyar wasu ce shine mijin shine matar shi kadai saboda haka shi yake wa kansa ciki ya hayayyafa to duk waɗannan maganganu ne waɗanda ba su da asali malamai sun yi ta yin su amma ba wani mai tushi Allah dai ya ce mana yana da zurriya shi yasa Abu Nasr al-Qushayri yake cewa a dunkule Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa Iblis yana da mabiya yana da zurriya kuma waɗannan mabiyan nashi su suke yi wa ɗan ƴaƴan annabi Adam waswasi kuma su ne makiyansu amma ta yaya suke hayayyafa su yawaita to wannan abu ne wanda yana buƙatar a samu nassi sahihi wanda zai tabbatar da wannan saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana yana da zurriya yana da zurriyarsa akwai athar da aka ruwaito ko na asar da aka ruwaito na Mujahid wanda yake nuna cewa akwai wasu sunaye na wasu ƴaƴa ko zurriyar Iblis ko wasu shaidanu da aka babbasu sunaye aka ce shi wani sunan shi kaza wani sunan shi kaza kamar a ciki Ibn Atiyya ya kawo abin da Qurtubi ya kawo da sun soke wannan cewa akwai zalambur wai shine shedanin da yake aka wakilta masa da kula da kasuwa saboda haka shi yake zuwa ya kafa tutar tsakanin sama da ƙasa ya kafe ta a bakin kofar shagon wanda zai riga kowa bude shagon sa da kuma wanda zai zama shine na ƙarshen rufe shagon sa anan zai kafa tutar sa shi zalambur akwai sabr shi kuma shedanin saban Allah ne da husuma mai kawo rigingimu a kasuwa shi kuma sunan shi shedan sabr akwai miswat sun ce shi kuma shine shedan din da yake yada jita-jita sunan shi kenan yanzu nan sai yada jita-jita a rasa waye ya fade ta ashe shi ne ya fito ya fade ta aka neme shi kuma aka rasa akwai kuma wai shi wani dasin shi kuma dasin wai shi ne yake nuna wa mutum aibubbukan iyalinsa da ya shiga gida bai yi bismillah ba bai ambaci Allah ba sai ya ga an aje buta ba inda ya kamata ba ya ga an aje masa wani abu wasu kwanuka ba inda ya dace ba ya ga ba gyara masa gadansa ba wai shi wannan dasin din shi yake yin haka har akai watar waya daga al'amash in ya shiga gidansa in ya ga kaya ba inda ya kamata aje ba ya ga an watsar da wannan nan ya fara fada sai kawai ya tuna dasin sai ce dasin sai ba sa to duk waɗannan abubuwa da aka ambata ba su inganta ba abinda ya tabbata sahihi na sunan wani shedan guda daya khinzib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa shine yake san gawa mutum waswasi yayin da yake sallah wanda hadisin sa hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih muslim wanda ya tabbata akwai wannan annabi ya faɗi sunansa akwai walaha mai sanya waswasi a walaha hadisin sa yana cikin sunan tirmidhi amma hadisin wannan bai inganta ba za mu dakata a nan duba da cewa lokaci yayi gobe insha Allah za mu karkare tafsirin wannan aya domin mu shiga ta gabanta abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya zibana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh